demande de Michel Joseph à la console Kelvin Fowler.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro, assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashim, kuma tare da bayan ko makirar da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Alhamis 25 ga watan Mayu na shekarar 2023. Cikin shirin za ku ji cewa rikicin kasar Sudan ya shafi wato raguwar guzurin maniyyatan bana a Najeriya. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Salamuna Barmai shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin jaridan kasar Ghana. Amma da farko sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniyar. Mai karantawa Baba Yakubu Bakiri. Masu bada agaji sun tattara kusan dala biliyan 1 a jiya Laraba a wani taron yunkuri da aka yi na yaki da matsalar fari a yankin Kuriya Afirka a yayin wani taron bada alƙawari da aka gudanar a Majalisar Ɗinkin Duniya. Amma duk da haka sun gaza cike gibin da yasa ake neman tara dala biliyan 7. Dole ne mu dauki mataki yanzu don mu hana matsalar ta rikide zama bala'i. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yana shaidawa masu bada agajin, kada ku yi kuskure, daukar mataki ka iya kawo sauyi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ana bukatan dala biliyan 7 a wannan shekara domin taimakawa mutane kusan miliyan 32 a kasashen Habasha, Kenya, Somalia da suke fuskantar matsalar karancin abinci bayan rashin samun dama na sau biyar wadda ya haddasa fari da ba taba ganin irinsa ba. yayin da ake kusan rabin shekara, Guterres ya ce an sami kashi 20 cikin 100 kacal ne na kudaden da ake da bukata. Ya ce idan ba mu saka kudade masu dama nan da nan ba, ayyuka na gaggawa da ake yi za su tsaya ce kuma mutane za su mutu, kamar yadda yake shaidawa masu bada gudunmuwar da irin wannan yunkurin da aka yi a jiya Laraba. Da kuma kudade da Majalisar Ɗinkin Duniya ta riga ta samu a wannan shekara ya kawo jimillar kudaden zuwa kimanin dala biliyan 2.4 na da za a taimakawa Kuriya Afirka. Wata ƙuri'a jin ra'ayoyin jama'a da sashen karatun manufofin jama'a ta Jami'ar Chicago tare da cibiyar NOC mai bincike mai zaman kanta ta jami'ar suka gudanar sun gano rabin al'umma Amurka sun amince da taimakon soja da Amurka ke baiwa Ukraine, yayin da kwatan Amurkawa suka nuna rashin amincewarsu. Kusan babu sauyi cikin waɗanda suka amince da hakan a bara. Wasu bayanai daga Majalisar Ɗinkin Duniya na cewa kusan fararen hula 8,000 ne suka mutu a Ukraine tun lokacin da Russia ta kai mata mamaya a bara, tana mai cewa duniya ta gaza kare lafiyar fararen hula. Adadin waɗanda suka mutu a Ukraine na ƙaruwa cikin gaggawa, inda shugaban ƙungiyar Wagner ta sojojin hayar Russia Yevgeny Prigozhin ya faɗa a jiya Laraba cewa an kashe mutanensa 20,000 a ƙazamin faɗa da aka daɗe ana yi a birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine. Fadar White House ta ce alƙaluma Prigozhin sun yi daidai da bayanai da suke da su cewa Russia tana asarin sojojinta cikin gaggawa. A cikin 'yan kwanakin nan, Russia ta yi ikirarin kwace ikon birnin Bakhmut, yayin da sojojin na Ukraine suka ce ba za su ja da baya ba, suna iya ƙoƙarinsu domin kewaye wannan birnin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis ne za a yanke wa State Roads hukunci, wanda ya kafa ƙungiyar 'yan tadkayar bayan nan ta Oath Keepers Militia, saboda rawar da ya taka wurin tada tarzoma da magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka yi a majalisun dokokin kasar a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. Masu gabatar da ƙara sun buƙaci alkali Amit Mehta da ya sanya wa Roth hukuncin ɗaurin shekaru 25 a gidan yari, saboda yunkurin hana majalisa tabbatar da Joe Biden na Democrat a matsayin wanda ya lashe zaɓe na shugaban ƙasa da aka gudanar shekarar 2020. A cikin watan Nuwamba ne wani kwamitin masu taimakawa shari'a a Washington DC ya tabbatar da aikata laifi akan Rhodes mai shekaru 57 da Kelly Max mai shekaru 53 shugaban kungiyar ƴan tada ƙayan bayan reshen jihar Florida na hada baki wurin iza masu tada tarzoman. Kwamitin mai mambobi 12 ya yanke wa mutane ya wanke mutane uku a cikin kungiyar ta Oath Keepers daga aikata laifuka na iza masu tada tarzoman, amma dai ya tabbatar da kananan laifuka a kansu na yin kasalandan ga aikin hukuma.
To na anjima kadan zamu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan zamu lika Najeriya inda rikicin da ake a kasar Sudan ke sanadin rage kudaden guzuri na maniyyatan bana da dala 100 ta Amurka. Kan wannan batu ne wakilin Hawa Umar ta zantara commissioner ayyuka da lasisi na hukumar alhazai ta kasa Nakon Abdullahi Magaji Hardawa.
Mun sami shawara daga ofishin mai bawa shugaban kasa shawara akan harkar tsaro, wato National Security Advisor, suna nuna mana matsalar da take faruwa da hadarin da yake ciki ta kusatan sararin samaniyar Sudan. So duka wayannan sun nuna mana cewa baya da za a dau alhazai a ratsa da su tana. To in ba za a yi batun da aikin haji ba jiran mu zai ba, dole a samu wasu hanyoyi da za a bi a kai alhazai. To sai ne sai muka tuntubi shugaba hukuma da take kula da zirga-zirgar jiragen sama a Najeriya, wato NCAA, su duba al'amarin su ba da shawara ya za a bi, ta ina za a bi, ko me zai iya biyo baya. Shine suka yi la'akari cewa kaucewa sararin samaniyar Sudan zai buƙaci ratsawa ta ƙasashe da dama, wanda kuma kamar zagaye ne wanda zai za a samu ƙarin tazara ta tafiya wanda ba ta gaza awa biyu ba, awa ɗaya da rabi zuwa awa biyu, har ma uku an fito ta hanyar. Saboda suka yi lissafin kuɗaɗe da za a zai zama kamar ƙari. Na farko dai abin da za a yi la'akari shi ne su alhazefa an riga an ayyana musu farashin aikin haji wanda ya kunshi kuɗin tikitin jirgi, kuma sun biya kuɗi. Abin da suke jira kawai a kwashe su ne a kai su Saudiya. Saboda haka sai aka ga cewa da rauni a koma kansu a ce su ƙaro kuɗi. To amma ba su ƙaro kuɗi ba, yaya za a yi? Shi ne aka zauna aka yi ciniki, aka yi ta tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan al'amarin da kuma kamfanonin jiragen sama. Shi ne aka tsaya akan cewa za a biya kowane alhaji ƙarin dala 250 aƙalla. To dala 250 kuɗi ne mai yawa, kuma aka yi la'akari da ƙayyadaddun lokaci da ya saura mana a fara jigilar alhazai. Ba lokacin da za a ce alhazai ko maniyyata su kawo cikakken wannan kuɗi. To shi ne aka tunkari gwamnatin tarayya da al'amarin, kuma suka ba da amincewa za su rage kuɗaɗen. Mu ma hukumar alhazai ta ƙasa, mu ma akwai rawar da za mu taka wanda zai kawo rage a cikin wannan kuɗin. So ana buƙatar shi alhaji yanzu ya biya aƙalla dala 100. To in ya biya dala 100 ba lokacin da za a ce kawo wannan abun. So shi ne aka ga hanya mafi sauƙi, ba tare da an tada kowa hankali ba, wannan dala 100 da ake so alhaji ya bayar a ɗauka a cikin kuɗin guzurinsa. Kuɗin guzurin nan dala 108 ne wanda alhaji ya riga ya biya, jira yake a bashi kuɗin guzurinsa. Idan Allah ya sa wannan tarzoma da take faruwa a ƙasar Sudan ta lafa an buɗe sararin samaniya, to wannan kuɗin za a mayar da alhaji kayansa. In kuma har aka fara tashi ba buɗe ba, wanda da wuya yanzu ta buɗe har aka gama kwashe alhazai, to watakila sai mu sa ido akan lokacin da za a dawo da alhazai. In a daidai wannan lokacin an buɗe sararin samaniyar, to zai kasance alhaji za a cire dala 50 ne, saura dala 50 a maida masa kayansa. In kuma har lokacin da za a dawo ma ba a gyara ba, buɗe sararin samaniyar Sudan ba, wannan zagayen za a ci gaba da shi a dawowa Najeriya, to an ci kuɗinsa dala 100.
To madalla a gaida Hawa Umar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga babba ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Laraba, kasashen Canada da Saudi Arabia sun maido da hujjarsu ta diplomasiyya kana suka nada jakadu shekaru 5 bayan rashin fahimta akan harkokin masu kare 'yancin mata, lamarin da ya lalata hulɗa da cinikayya tsakanin kasashen biyu. A shekarar 2018 Saudi Arabia ta kori jakadar Canada a kasar Canada ta janyina ta jakada bayan da ma'aikatan harkokin wajen Canada ta bayyana goyo bayanta a shafin Twitter ga wasu 'yan rajin kare haƙoƙin mata wadda aka kama su a can kasar ta Saudi Arabia. Yan Saudiya sun ta sakeyar wato sun sayar da jarin Canada kana suka ta sakeyar 'yan kasar Canada da ke karatu a Saudiya din. An dai riga an saki waɗannan 'yan mata da waɗannan mata da suke rajin kare matan. Ma'aikatun harkokin wajen kasashen biyu sun fitar da wasu sanarwa a jiya Laraba akan shawarar da aka ɗauka a tattaunawa tsakanin Prime Minister Canada Justin Trudeau da Rima mai jiran gado na Saudi Arabia Mohammed bin Salman da aka gudanar a watan Nuwamban bara a gefen taron kasashen Asia Pacific. Ma'aikatar harkokin wajen Canada ta ce kasashen biyu sun buƙaci maido da hulɗar diplomasiya tsakanin tsakaninsu ne akan girmama juna da kuma muradu iri ɗaya. A ƙarshe, koke-koke da rabuwar kawuna na siyasa da ci gaba da yaɗar farfagandan Turawan Nazi masu aƙida kin baƙin fata ta wato a nan Amurka kenan, wadda ake yaɗawa ta yanar gizo da kuma kusantowar zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2024 suna ƙara jefa Amurka cikin yanayi na barazana, a cewar sabon gargaɗi daga jami'ai na ma'aikatan harkokin wajen harkokin cikin gida na Amurka. A jiya Laraba, ma'aikatan harkokin cikin gidan ta Homeland Security ta sake fitar da wani sanarwa na gargaɗi na ƙasa baki ɗaya akan ta'addanci, tana mai cewa wato cakuɗewar fushi da akidun tsaurin ra'ayi da kuma damarmaki suna ci gaba da zama babbar barazana ga harkokin cikin gida a nan Amurka. Wannan ne karo na takwas da ma'aikatan harkokin cikin gidan ta fitar da irin wannan gargaɗi tun daga shekarar 2021, inda gargaɗi na bayan nan ya maye gurbin wanda aka fitar a cikin watan Nuwamba. Gargaɗin na zuwa ne kwanaki bayan da wani matashi mai shekaru 19 daga jihar Missouri ya ɗauko wata motar da kun kaya ta haya ya afkawa shingen jami'an tsaron fadar White House kafin ya fitar da tutar Turawan Nazin. Hakan kuma na zuwa ne yayin da kasar take tuna zagayowar shekara na harbi na kan mai uwa da wabi wanda aka gudanar a wata makaranta a Uvalde a jihar Texas, inda aka yi sanadiyar wato mutuwar yara 19 da malamansu guda biyu.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Yeah.
Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodin shi kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu haka a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 3 da minti 16 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulai Mumuni Barma. A shirin da ya gabata mun samu bakuncin Ashiru Salisu Almu, daya daga cikin masu bukata ta musamman da ke fafutukar neman na kai a jihar Maradi da ke jamhuriyar Nijar. A ci gaba da neman hanyoyin kare kansa daga harkar bara da wasu ke mai da ita sana'a, Ashiru ya yi aikin kere-keren kayayyakin fata, ya kuma yi aikin walda da kanikancin injinan a daidaita sahu, kafin daga bisani ya karkatar da harkokinsa kan sana'ar ɗaukan hoto da ya ce ta fi shiga ransa a dukkan sana'o'in da ya taɓa yi a baya. Ga ci gaban tattaunawarsa da wakilin sashen Hausa Mansur Sani.
Wani farmatar yanmu wanda aka sani Suleiman Bozana shi ne ya yi sanadiyar zuwa na wajen hoto limar, ya ce a koya mana wannan harka ta hoto. Sakamakon ya san ina da wannan sha'awa ta harka hoto, ya mana wannan jagoranci aka za
ka. Yanzu za ka ɗaukan mutum hoto a tsaye yake kai ga halin da kake ciki.
Sosai ma.
Kuma ba za a iya gane kai ka ɗauke
shi. Ba ma za a gane ya ba. Saboda harka ce wadda deja na koye ta, na ɗaya ta kuma. Na ɗaya ta sosai wajen na samu da dukkan wannan ayyukan.
Harkar hoto na da ɗabi'a kuce-kuce ba, ya kake yi ga yanayin da kake.
To gaskiya akwai kuce-kuce. Amma yanzu tun da lokaci ne wanda ni ina ɗan biro na hawa. Ina ɗan tukawa, ɗan motsa, ɗan doka, motsa, doka, motsa, doka. To bayan wannan in na zo wajen haɗawa. Zan haɗa su yadda ba ka gane cewa wai a gurgu ne yake ɗaukar hoton nan ko ke bidiyo.
Hoto ne haɗa bidiyo kake ɗauka?
Haɗa bidiyo ina yi. Haɗa bidiyo lokacin nan don na ta yin suna a yi hoton bidiyo in za ka aure ko suna.
Dukkan cikin sana'o'in da ka zano man na hannu dai ga dukkanin alamu ka fi san sana'ar hoto da bidiyo.
Sosai.
Me yasa ka fi san wannan sana'a?
Yawwa, ita sana'a ce wadda kowane lokaci tana ci. Kuma a matsayin mu na nakasassu. Ya kamata a ce mu ma muna kusa yin da kowa yake kusa masa harkar sana'a. Kowar cewa dole sai sana'a wadda ita ce kamar aka gada ga nakasassu. Misali a ce harkar fata ko bara ko wani ɓangaren su. Dan yanzu gaskiya bara da muke dan cewa muna yi amma ba dan sa rai ba. Ba ma musu wa ma wani ma nuna cewa ga wacan muna yanzu saboda mukan kan mujin zahiri da muke yi.
To yanzu kafin mu zo nan wurin dan lokaci kai aure.
To gaskiya yanzu na kai shekara 12 yan aure.
Mai da ka aura lahiya lau take tsaye koko dai ita ma tana dan kwama da wata nakasa.
Wannan aura lahiya da lau ba ta da wata matsala irin wannan wadda a cewa tawa. Ba ta da matsala irin wannan.
Kuma ɗayan ku lahiya lau?
Ɗayan mu dukkan su lahiya su lau, babu wanda ke da tangarɗa. Ɗaya na biyar.
To ashin muka dawo ɓangaren abin da ya shahi wannan sana'a da kake magana ta ɗaukar hoto. Baitin ɗaukar horonka da gogewarka da iya wannan aiki masu yin hoto ko bidiyo ya kake mu'amala da su, ana baka aikin kankan shi?
To gaskiya wannan aiki dai sai a hankali. In ka ga an bani wannan aiki wanda muke tare da shi ne wadda kotu, wanda yana jin kunya a ce ga shi ya yi hidima ko zayen hoton kartu da sauransu ina yi bai bani ba. Amma wannan daban gaskiya sai a hankali da irin wannan.
Kuma kai kana son sana'ar?
Kuma ni gaskiya ina son sana'ar.
To yanzu ina maganar kayan aiki, ka mallaki kayan aiki kamar kamera ta ɗaukar hoto da kuma kwamfuta ta gyaran hoto tunda ka ce mana ka iya editing ko kuma haɗa hoto ko bidiyo.
Gaskiya ne.
Ada. Da ke da kai kayan aikin.
Tunda kayan da ba su aiki yanzu ai ba a cewa akwai. Ina da ordinator wadda filiyabu ce wata.
Na zo kwamfuta ga tana sai dai
kamar ma an bar yayin ka wannan guda ɗaya ce ko biyu ce
ita ka ɗauke ga ta
nan ta dace
ai kamar biyu
irin ta dace
to wannan da ka gani lokacin da na yi wata taya a Najeriya na samu kuɗi na ce tun da na fara koyan aikin hoto ya kamata in zo in kawo ta a koya mai
na shi ne da kaje bara kaje
wurin bara na je
don san Najeriya ta yi wasu garuruwa bara
eh na ɗan shi Cotonou da Ghana da Cote d'Ivoire
ka gurgurar duniya
mun je karatun duniya
wani darasi aka koyo a yawo na bara
gaskiya harkar bara ga yawon da muka yi harka ce wadda kana zuwa za ta yi taron ka
me yasa
saboda za ka ga wanda zai kai ya gaya ma magana ba ya gaya ma za a nawa ta kai baka ba cika mutum ba
ya kake kallon na kasassu na wasu kasashe in ka kamanta da yankin da ka bari
to gaskiya kake ganin su su suna cikin gata suna cikin mu'amala ta arziki saboda su ɗan uwansu da sauran gwamnati tana kamawa bisa ayyukan da suke yi za ka ga yanda su za a ɗauko su a kawo su wani aiki mu ko samu wannan ba mu taka amma
to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a Maradi Mansur Sani da bakon shirin na ƙasa Ashiru Salisu Almu ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu na lafiya
to a gaida Malam Sule kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sakon
a barka mutun ne yan dace hansaki kuma ingantacce mai karfi gashi amintacce
mai saurare yayin da demokradiya ke ci gaba da kankama a kasashen Afirka irin su Najeriya shirin yan kasa da hukuma na muryar Amurka zai ci gaba da bibiya da haska fitila akan batutuwan da suka shafi hakokin al'umma a hannun hukumomi ta fuskar ababen more rayuwa
babu abin da ya tada mu talaka hankali ba kamar tsaro
tunda saurazi ta zo ta kama wani gonakan mu babu wanda aka kirawo aka ce ga hakkinka
ba ga hakokin al'umma a jumlace filin yan sada hukuma da kan zuwa muku a shirin hantsi na ranar kowace talata yakan bibi al'amuran da suka shafi bukatun rukunin mutane daban-daban
sai mun tura sai mun kai kamar zamu fita daga cikin wannan kamfanin na Fengom sai ga mun sake koma ba
zalika shirin kan tattauna da kwararru a fannoni daban-daban na rayuwa da ma shugabannin hukumomin gwamnati kan batutuwa da al'umma suka bujuro da su
doka ne wanda ya ta'ammali da kwaya babu wani sani babu sabo duka mashi zamu yi mu gurfan da shi a gaban kotu
mu ci gaba da kasancewa tare ta shirin yan kasa da hukuma na muryar Amurka da karfe 8 na safiyar kowace ranar talata
a kasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta ko sassu ba abu kiraraita
yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridan kasar Ghana
da jaridar Daily Graphic da muso masharihin jaridan na yau kuma babban labarin ta shine CSO suna bukatan yin tsakani na siyasa a ainihin fagen fatin din kasar Ghana sannan suka yi kira da tabbatar da ajaci a harkokin aka energy da jewel jaridar ta ce haɗakar ƙungiyoyin na 'yan ƙasa CSO suna da ke aiki a harkokin na haƙo abubuwan amfani na gwamnati sun nuna damuwa game da irin ruɗani da ke gudana a ainihin harkar aka energy da AGM tare da kuma yadda aka sayar da kashi 50 na akasin Jubilee Oil Holding Limited da ke can cikin ruwan wato tano ga Petro SE ita kuma jaridar The Chronicle wannan labarin tarwaito tawagar AFCFTA ta gamsu ainihin da yadda aiki ke gudana a tashar jiragen ruwan Tema jaridar ta ce kamar sauran waɗanda sun karanta ba hannu a ainihin ƙungiyar wato Trida na duniya WTO kasar Ghana ta ba da kai dangane da shirinta yadda za a kula da yajeniya dangane da yadda ake gudanar da aiki da kuma yarjejeniya tsakanin African Continental Free Trade wadda ya dibiya wa kasar wani nauyi. Yarjejeniyar wato tallafi kenan ta bukaci yanda za a zartar da aiki wurin tafiyarwa da kuma fidda kayayyaki a tashoshi yadda aiki zai gudana salon alun ga ainihin yadda kuma kastomomi da sauran wato hukumomi za su bayar da gudunmawar sauran aminci da irin bukatu da ke akwai. Akan haka ita kungiyar AFCFTA din a wannan nahiya wata tawagarta ta kawo ziyara ta Shannatama domin tabbatar da yadda aiki ke gudana kuma ta nuna gamsuwa ainin game da abin da ta gani. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ta rawaito wannan labarin zaben cika gurbi na Comeu, majalisar zaman lafiya ta yi kira ga hukumar zaɓe ta nuna ƙwarewar aiki. Majalisar aiwatar da zaman lafiyar jihar Ashanti ta yi kira ga hukumar zaɓen ƙasar nan da ta nuna ƙwarewa a aikinta yadda za a kiyaye tashin hankali a zaben cika gurbi da ake yi yau ɗin nan talata a mazaɓar Comeu. Game da abin da majalisar ta ce ne, hukumar zaɓe a matsayin mai tafiyar da harkokin ƙungiyar a cikin ƙasar nan ta tabbatar da cewar an yi amfani da dokokin ƙasar yadda ya kamata domin guje da duk wani tashin hankali. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanan Lamuktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Radwanan Allah da wannan ko muka zo ga shirma na ƙarshe, labarai a takaice.
To sarfilu a takaice, masu bada agaji sun tattara kusan dala biliyan ɗaya a jiya Laraba a wani sabon yunkuri da ake yi na yaƙi da matsalar fari a yankin Kuriyar Afirka a yayin wani taron bada alƙawari da aka gudanar a Majalisar Ɗinkin Duniya. Amma duk da haka sun gaza cike giɓin da yasa ake neman tallafi ko kuma kuɗaɗe da suka kai dala biliyan bakwai. Dole ne mu ɗauki mataki yanzu don hana matsalar ta rikiɗe zuwa bala'i. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya danshe dawo masu bada agajin ya ce kada ku yi kuskure ɗaukar mataki ka iya sauya al'amura. Wata ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'a da sashen karatun manufofin jama'a ta Jami'ar Chicago tare da cibiyar NOC mai bincike mai zaman kanta ta jami'ar da suka gudanar sun gano rabin al'ummar Amurka sun amince da taimakon soja da Amurka ke baiwa Ukraine, yayin da kwatan Amurkawa suka nuna rashin amincewarsu. Kusan babu sauyi da na waɗanda suka amince da hakan a bara. A yau Alhamis ne za a yanke wa Stewart Road hukunci wanda ya kafa kungiyar 'yan tada kayan bayan nan ta Oath Keepers wa saboda rawar da ya taka a rikicin da ya faru a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 lokacin da suke goya ma Trump baya.
To madalla a gaishe ka masu sauraro, a nan muka karshen shirin namu na hantsi, sai kuma canza al'asar da misalin karfe 4 ne mai idan Allah ya kai mu za ku zo sai daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kamar ko da yaushe. Za a zuwa shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ke na gabatarwa, su Salamu Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Robert Bass. Ni Sarfilu Hashin Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.